نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله. يوم الخميس الشدة جوات رمضان هجرة تدبودة لهدى 40 أوكو دي لبقي جوات هدو شكرة تدبودي لشرين دبو منج إن تفسير سورة القصص ومدى مكرن تآيوي بيو أيو إن شاء الله آية 20 أوكو لكم آية 20 أوكو. Waɗannan ayoyi guda biyu suna ɗauke da bayani game da kirkin Annabi Musa alaihi salam. Kirkin Annabi Musa alaihi salam. Allah mu take yace:
Wa wajada min dunihim imra'atan tatuda.
Wa lamma warada ma'a Madyan.
Wa lamma warada ma'a Madyan wajada 'alayhim ummatan
ولما ورد ماء مدين الله مدوكي يجي الوقتين لأنه موسى يئس روى مدينة وتريجيا النبي موسى عليه السلام يا هجرة دقى مصر الله مدوكي يكي شبرن مدينة كفية شيء مثل غسكي الله مدوكي بيقى من إيرن وحلة لأنه موسى يفسكنت أبا ما باب شكا tafiya ce mai cike da wahalhalu domin tsakanin Masar da Madiyan ba zai gaza tafiyar kilomita 1000 ba musamman a irin tafiya ta zamanin da tafiya ce wanda ake yi ba hanya gyarara irin ta yanzu ba a hausa ne a gangara a samu kwana a hawa da gangara ga kwane-kwane Annabi Musa ya yi wannan tafiya babu guzuri a tare da shi ba tare da ya shiri ba babu shakka Annabi Musa alaihi salam ya wahala amma Allah subhanahu wa ta'ala bai gaya mana komi game da wannan wahalar ta Annabi Musa ba Annabi Musa ya isa birnin Madyana wajada alaihi ummatan minan nas a lokacin da ya iso Madyana ya tafira akwai rijiya da take wannan birni idan mutum ya taho gari dama babban abinda zai nema shine ruwan sha ya taho birnin Madyana ya taras da wata rijiya wajada alaihi ummatan ya taras da jama'atan minan nas idan aka ce umma ana nufin jama'a wato Annabi Musa ya samu jama'ar mutane da yawa a gefen wannan rijiya yasquna suna shayar da dabbobin su ruwa wasu suna da raƙuma wasu suna da awakai wa wajada min dunihim imra'ataini kuma gefen su a ta baya da su Annabi Musa sai ya samu wasu mata su biyu ta zudani waɗannan mata suna kore dabbobin su suna tsatsare dabbobin ta bisa ni gana mahuma shi ne ta zuda ne a zaudu alhabsu waɗannan matan a maimakon su su kyale dabbobinsu su iso gari jiyar su masu samu ruwan sha sai zama waɗannan mata suna tsare dabbobin ba sa barin su kusanci ma wannan rijiya kawai sai Annabi Musa alaihi salam ya tambaye su ma khatubukuma menene labarinku Allah ta sukuna ha ma'a mawashin nasu me yasa ba za ku kyale dabbobin ku su ma su tafi su sha ruwa tare da mutane ba kala ta ce waɗannan mata biyu suka ce la naski mu ba za mu shayar da dabbobinmu ba hatta yusdirar ri'a'u har sai makiyaya wato sun kori dabbobinsu wannan kalmar ta zo da wasali kashi biyu hatta yusdira da kuma hatta yasdurar ri'a'u idan aka ce hatta yasdurar ri'a'u har sai su masu kiwon sun bar gurin amma idan aka ce hatta yusdirar ri'a'u har sai su masu kiwo sun kawar da dabbobinsu kafin mu za mu je mu kai namu dabbobin wa abuna shaykhun kabir kuma babanmu tsoho ne tukub da larabci wanda ya tsufa sosai shi ake cema ash-shaykhul kabir to wallahi lokaci ba zai dauke mu yadda za mu yi sharhin waɗannan ayoyin ba musamman ayoyi guda shida da suka zo a daidai wannan gaba ilimin da ke cikinsu yana da ɗimbin yawa amma a taƙaice akwai muhimman abubuwa waɗannan ayoyi suke karantar da mu min ibarin wa adabin wa tashri'atin akwai abin lura game da labarin annabi Musa alaihi salam akwai tarbiyya wanda annabi Musa yake mana akwai shari'ar Allah da take karkashin waɗannan ayoyin kaga kenan akwai abin lura saboda dama alqur'ani idan ya bada labari yana bada labari ne domin akwai wani abin lura a ciki to sannan kuma labarin annabi Musa akwai tarbiyya a ciki akwai shari'a kuma ta Allah subhanahu wa ta'ala domin duk abin da Allah ya bada labarinsa idan Allah ya bada labarin annabi daga cikin annabawan farko wannan labarin da Allah ya bayar a cikin alqur'ani yana tabbatar da an shar'anta mana irin abin da aka ba mu labari game da wannan annabi saboda haka idan aka ce ga wani abu da annabi Musa ya aikata to kar ma ka dauka wai ba annabi Muhammad bane babu shakka ba annabi Muhammad bane amma ai annabin ne ake bashi labarin annabi Musa kuma Allah ya riga ya gaya mana laqad kana fi qasasihim ibra a labarin da ake bayarwa akwai abin lura ashe kaga kenan abin da ya zo cikin labarin annabi Musa alaihi salam ya zama shari'a gare mu matukar ba a samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ware wannan sashi daga cikin labarin annabi Musa din ba abu na farko wanda za mu lura da shi wanda wannan ke tabbatar mana a matsayin shari'a larura takan sa mace ta bar gida ta zo ta kama aiki irin na maza wannan shine babban abin da zaka lura da shi musamman ga labarin annabi Musa alaihi salam larura takan sa mace ta bar gida ta fito ta kama aiki irin na maza me yasa aka ce wannan labarin yana dauke da wannan shari'a din ka lura da ayar da kyau annabi Musa alaihi salam ya taho Madina ya taras da wani rijiya wata rijiya ga mutane a bakin rijiya a gefe ga mata biyu suna tsattsare dabbobinsu annabi Musa ya zo ya tambaye su suka ce to mu ba za mu shiga ba muna jira waɗannan masu makiyaya su bar gefen rijiyan kafin mu muje sai suka ba shi amsa suka ce wa abuna shaykhun kabir babanmu tsoho ne tukub me suke nufi wato suna nufin cewa innal aba ghayru qadirin ala al-amal aikin da suke aikin babansu ne amma kuma ya tsufa ba zai iya ba uban ya tsufa ba zai iya ba walam yakul lahum akhun kuma yanda ayar nan ta zo da bayani kai ka sani ba sai an gaya maka ba ba su da ɗan uwa namiji ayar ba ta faɗa ba amma da jin labarin ka san haka ne domin inda akwai ɗan uwa namiji ai mace ba za ta fito ba saboda haka ba su da wa ba ƙani ba ɗan babba ba ɗan kawo babansu ɗin nan shi kaɗai ne wanda zai iya wannan kiwo shi kuma ya tsufa saboda haka yasa kafin ma annabi Musa ya tambaye su ya akai mata suka fito kiwo sai suka ce babanmu tsoho ne kaga magana ta gane to wannan yana tabbatar mana ana iya samun larura da za ta sa mace ta bar gida ta je ta kama aiki aiki irin na maza duk da cewar akwai dokoki na Allah tabaraka wata'ala a kai. Abu na biyu, idan mace ta bar gida din a larura, tunda larura ta sa mace za ta bar gida ta fita waje ta yi aiki, to wannan labarin yana karantar da mu kada ta yi cuɗanya da maza. Kuma labarin ma a fili yake, da ka karanta ayat za ka gane. Annabi Musa lamma warada ma a Madiyana wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun. Annabi Musa ya iso wata rijiya ta Madiyana, ya taras da jama'ar mutane suna ba ma dabbobinsu ruwa. Wa wajada min dunihim imra'atayn tazudan, ya taras da wasu mata suna tsattsare nasu dabbobin. Ka ji da kyau, waɗannan matan ba su bar nasu dabbobi sun shigo ba. Shine Annabi Musa ya tambaye su, ma khatubukuma, me yasa ga mutane na ta shayar da dabbobinsu ruwa banda ku? Sai suka ce masa, la nafsi, ba za mu shiga mu yi cuɗanya da maza ba. Ka ji amsar da matan suka ba shi, maza ne, mu kuwa mata ne, ba za mu shiga mu yi cuɗanya da su ba, hatta yasdirar ri'a'u, har sai waɗannan makiyayan sun bar gurin. Ko ku hatta yusdirar ri'a'u, har sai makiyayan nan sun kori dabbobinsu sun fitar da su, sannan mu mu shiga. Kaga suna nuna cewar ba za su shiga su ringa cuɗanya, suna gogayya kafaɗa da waɗannan mazan ba. In ji waɗannan mata suke ba da wannan amsa. So kenan, idan larura ta sa mace za ta fita, a shi ƙa'idar cewa dole ne ta kiyaye cuɗanyar ta da maza, ta kiyaye mu'amala cuɗanyar ta da maza. Wato duk abin da aka ce larura ta hukunta shi, to ana kimanta shi daidai kima. Don haka idan larura ta sa dole za a fita a yi kiwo, to kiwon nan a fita mai ma'ana, fitar da ba za ta nuna mace fasika ce ba, kuma ba za ta ba wani damar ma ya iya latsa ta ba. Domin waɗannan yara suna da tarbiyya ƙwarai, sun taho da dabbobinsu, sun tsare su, sun tsare dabbobin ta inda suka tsare dabbobin. Ka duba dai maza irin na ƙauye, amma babu wanda ya takale su, saboda duk wanda ya gansu ya san masu ƙoƙarin tsare mutuncinsu ne. Ba su ƙyale dabbobin nasu ma su shigo na mutane ba, bare har wata magana ta haɗa ka da su. Saboda haka su suna ta tsare dabbobinsu, kar ma dabbobinsu su iso inda na mutane suke, don kar ma a samu matsala. In ka dubi tafsirin al-Imam al-Kashaf, na al-Imam al-Zamakhshari, yana mujallal na uku shafi na 171. In ka lura da yanda labarin ya zo, lam tatahaddasa ma'a ahadin mutlaqan, ba su yi magana da kowa ba. Sun zo gindin rijiya, mutane na ta ba da dabbobinsu ruwa, su ba su ce ma kowa komi ba. Kaga ya nuna sun riƙe mutuncinsu. Ba su zo sun ce, don Allah wane taimaka ka ba mu namu dabbobin ruwa ba. Kaga in sun yi haka sun buɗe kafar zance tsakanin kama da su. Ba su nemi taimakon kowa ba, suna gefen rijiya suna tsare dabbobinsu. Sun sani komi daɗewa za ku tashi ai. Idan kun tashi za su samu dama, gwargwadon ruwan da dabba za ta sha insha Allah ba za a rasa ba. To ba za su buɗe kafa na sharri ba. Ƙofan sharri shine su nemi a taimaka musu. Abinda inda sun yi haƙuri ma, makiyayan idan sun tashi za su samu biyan bukata. Saboda haka suna da hikima, suna da tarbiyya, suna da ilimi. Allah ka mana arziki da irinsu. To babu shakka wannan yana karantar da mu, da farko mace a larura tana iya fita, sannan na biyu, idan larura ta hukunta mace ta fita, to kada ta yi cuɗanya da mutane, sannan kar ta zam mai yawan magana da mutane. Abinda bai zama dole ba, magana in larura ta sa mace za ta yi aiki, kada ta zam mai yawan neman taimako, domin ta wannan kafan shaitan na iya amfani da wannan dama. Matan ba su nemi taimakon kowa ba. Matan nan ba sa magana da kowa. In ka lura, Annabi Musa alaihi salam shi ya musu magana. In ba dan ya musu magana ba, wallahi ba za su yi magana da shi ba. Annabi Musa ya musu magana alaihi salam. Walaula anna Musa huwa alladhi badara wa sa'alahuma bi kulli adabin, wallahi in ba da annabi Musa ne ya fara tambayar su ba, ba za su magana da annabi Musa ba, ba za su yi ba. Kuma karka ɗauka wannan a zamanin annabi Musa alaihi salamu ne kadai, la hatta zamanin annabi Muhammad. Irin wannan misali ya tabbata idan ka dubi labarin Asma'u bintu Abi Bakrin. Asma'u bintu Abi Bakrin ita ce yar Aisha, matar manzon Allah. Ita Asma'u bintu Abi Bakrin ita ce ya mace babba ta sayyiduna Abubakar. Ta girma Aisha da shekara 10, so kaga ba sauyin juna ba ne. Ta girmi Aisha da shekara 10, tana auren Az-Zubair bin al-Awwam. Ita ce ta fara haihuwa a lokacin da aka yi hijira zuwa Madina. Wallahi, larura irin wannan da Allah ya bada misalinsa da labarin annabi Musa alaihi salam ya auku da ita Asma'u bintu Abi Bakrin As-Siddiq, Allah ya kara musu yarda. Domin mijinta lokacin da suka yi hijira daga Makka suka dawo Madina, shi mijinta matalauci ne. Lam yakul lahuma ayyu malin, ba su da komai in banda raƙumi guda. Wannan raƙumin shi yake ja musu ruwa, wannan raƙumin shi ake kira annabihu. Yajlibu alaihin ma min bi'irin ba'ida, shi ne wanda ke iya jan ruwa daga rijiya mai zurfi, wanda zai ɗauko ruwa ya kawo gari. Wannan raƙumi mai ɗauko musu ruwa yana kawo musu gida, kuma shi yake jan ruwa ɗin. To sannan akwai doki guda, wannan dokin kuma shi ne wanda mijinta yake amfani da shi yana tafiya yaƙi tare da manzon Allah, shi ne Az-Zubair bin al-Awwam. Az-Zubair bin al-Awwam yana tare da manzon Allah a tafiya yaƙe-yaƙe, yana ta ƙoƙarin yadda za a yi ya samu abinci ya kawo gida. Ita kuma fa bainama taqumu Asma bil a'mal al manziliyya, ayyuka da suka shafi gida, ayyukan Asma'u bintu Abi Bakrin kenan. To duk wani abin da aka ce maka ana yi a gida, Asma'u ita ke yi. Ita ke ciyar da dokin nan abinci, ita ke ciyar da wannan raƙumin. Ka san ciyar da dabbobi abu ne mai wahala, ita ke wannan aiki, da kanta take ba da labari. Kuma wannan labarin yana sahihul Bukhari. Al-Imam Bukhari akwai babin da yayi babul gaira, babi game da kishin mata, kai kishin matarka, yayi babi a kai. Sai kawo hadisin Asma'u bintu Abi Bakar, hadisi na 2224. Haka ma Al-Imam Muslim, shi kuma Al-Imam Muslim babin da yayi ya kawo labarin Asma'u, babu jawazi irdafil mar'ati al-ajnabiyya idha aqiyat fi tariqi. Al-Imam Muslim sunan babin ya ce babu laifi ka ba wa mace lift, abinda muke kira lift, tana tafiya da abin hawa sai ka ga mace ta shiga wani yanayi, matar aure, babu laifi ka ba ta tallafi ka ce ta zo ta hau mota don ka taimaka mata. An sani in ba larura ba hakan haɗari ne, amma Al-Imam Muslim ya ce ya yi babi musamman a kai, ya ce larura tana hukunta a ba wa matar aure taimako a hanya. Sai kawo hadisi na 2182, kaga hadisin kenan muttafaqun alai. Ita da kanta take ba da labari Asma'u bintu Abi Bakr, yar Aisha, ta ce tazawwajani Az-Zubair, lokacin da mijina Az-Zubair bin al-Awwam ya aure ni, wa ma lahu fil ardi min malin wala mamlukin wala shay, talaka ne kutub, ba shi da komai. Tana ba da labari. To kaga auren mutanen da suna duba tarbiyya da daraja da mutunci, ba maganar dukiya ba. Ta ce mijina ya aure ni, a lokacin da ya aure ni ba shi da dukiya, ba shi da bayi, ba shi da abin hawa, ba shi da komai, gaira nabihin wa gaira farasihi, abubuwa guda biyun nan su ne kadai. Daga wannan raƙumi wanda ke jidan ruwa, to sai kuma doki wanda mijinta yake hawa yana tafiya jihadi, mijinta yana cikin asharatul mubashirina bil janna, mutane 10 da aka musu albishir da gidan aljanna. Mahaifiyarsa ita ce Safiya, yar baban manzon Allah ce. mahaifiyar mijin Asma'u, yar baban manzon Allah ne, mahaifin Asma'u shine Sayyiduna Abubakar As-Siddiq. Sai ka dubi Asma'u ta ko'ina tana tare da manzon Allah. Tace fa kuntu a alifu farasahu, to ni nake ciyar da wannan doki, wa astaqil ma'a, in tafi in je in nemo ruwa, wa ahrizu tace wa ahrizu garbahu, kuma ni nake dinke wato ka abin nan guga, hatta idan guga ne aka samu ta lalace, to ita wannan Asma'u ita za ta yi dinkin sa. Wa a'jinu, in zo in tuka tuwo in kwaba duk abin da za a kwaba kamar kulli. Tace wa kuntu an qulu nawa, sai in tafi daji. Wato shi mijinta yana da wata gona da manzon Allah ya bashi a garin Madina, wata karamar gona, amma tsakaninta da cikin gari ya kai kilomita 3. Tace to nakan tafi wannan gonar in je in tsinci ƴaƴan dabino. ƴaƴan dabino waɗanda mutane sun ci sun je farko, kuma dabinon da ya zamanto ya faɗi dai mutane ba su damu da shi ba. Za ta je ta tsinto waɗannan dabinon, in ta zo za ta niƙa da shi, za ta ringa ciyar da waɗannan dabbobin da shi, za ta ɗauko shi a kai ga nisa ya kai kilomita 3 tsakanin wurin da Madina. An qulu nawa min ardi Zubair allati aqta'ahu Rasulullah ala ra'si, in ɗaibi waɗannan ƴaƴan dabino in zuba a cikin maɗauki in ɗora a kaina. Ta ce wa hiya minni ala thuluthai farsakhin, wanda ya kai kashi biyu cikin uku na farsakhi, wanda shi ne ya kai kamar kilomita 3. Faji'tu yawman, wata rana ina dawowa, wannawa ala ra'si, ga kuma ƴaƴan dabinon nan a kaina ina ɗauke da shi ina dawowa. Yarinyar Sayyidina Abubakar Siddiq, Allah ya ƙara musu yarda. Falakitu Rasulullah, tana dawowa sai ga manzon Allah shi ma hanya ta biyo shi yana dawowa. Wa ma'ahu nafaru min al-ansari, ga wasu musulman Madina tare da shi. Ba mijinta a wannan tafiyar. Manzon Allah yana tahowa sai ga Asma'u yar matar shi, yar Aisha kenan, yar abokinsa Sayyidina Abubakar As-Siddiq babban sahabi, Allah ya ƙara masa yarda. Manzon Allah da ya gane ta sai ya dakata da raƙumin shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaye da raƙumin ya ce ikh li yahmilani khalfahu, raƙumi ya durƙusa, manzon Allah ya ce ya durƙusa, manzon Allah ya mata ishara akan cewa ta hau bayan raƙumin. Kaga manzon Allah zai ba ta lift kenan, zai ba wa matar aure lift. Yar matar shi, yar matar shi ubansu guda, duk da cewa uwaye daban-daban ne, amma ita ce babban yar Sayyidina Abubakar. Sai Asma'u ta ce fastahayaitu, ni sai na ji kunya, an asira ma'ar rijali, ni na ji kunyar in hau bayan manzon Allah in ringa tafiya ni kaɗai, ce mace duk sauran maza. Ta ce a'a, ba zan iya ba, na ji kunya. Ta ce wa zakartu Zubair wa ghayratuhu, kuma na tuna mijina, na tuna tsananin kishin da yake da shi. Mijina yana da tsananin kishi, in ya ji labarin na yi tafiya da maza, wannan abin zai tada hankalinsa. Shi ne take cewa wa kana abyaran nasi, duk mutane ba ta ga mutum ɗan adam mai kishin mijinta ba, yana da tsananin kishin matarsa. Fa arafa Rasulullah, to shi manzo Allah ya riga ya durƙusar da raƙumi, Asma'u kuma ta ƙi hawa, manzon Allah sai ya gane. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya gane anni kad istahayaitu, na ji kunya. Kuma ba manzon Allah sai ya zaburi raƙumi, raƙumi ya miƙe aka kama tafiya. Manzon Allah bai ce mata komai ba, ita ma ba ta ce komai ba. Iyakar abinda maganar da ta shiga tsakaninsu na taimako ne. Kaga sai ya yi kama da labarin Annabi Musa alaihi salam, ya ga mata suna buƙatar taimako, kaga kenan an samu wata gaba da magana dole ta zama larura gare shi. Faji'tu Zubair, Asma'u ta ce na koma gida, mijina ya dawo. Sai na ce masa kai, ka ji abin da ya faru a yau. Laqiyani Rasulullah wa ala ra'si annawa, manzon Allah ya haɗu da ni ina dawowa daga gona ga ƴaƴan dabino a kaina, kuma ga shi ga sahabban shi al-ansar yana tare da waɗannan sahabbai ma'afu na faru min asabi fa ana khali arkaba manzon Allah ya tsugunar da taguwar shi saboda in hau ya goye ni fastahayitu minhu ni naji kunya wa araftu ghayrataka kuma na tuna kishinka naji kunya amma na tuna kishinka dan ba dan kishinka ba da na hau tana ga yawo shine sai ya ce mata wallahi la hamduki nawa kana ashadda alayya min rukubiki ma'aku ai daukan ƴaƴan dabinon da kike yi tun daga wannan gona ki zo gida yafi damuna akan a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya goye ki saboda ya riga ya san manzon Allah ne kuma annabi ba bako bane dan babansa ne ita kuma fa babanta amininsa ne sannan kuma surikinta ne yana auren kanwata su kaga kenan ba dalilin da zai sa yi kishi game da manzon Allah a kanta shine yake gaya mata yace wahalar da kike sha na ɗauko ƴaƴan dabinon nan ya fi damuna akan annabi ya baki taimako ki ce biki hawa wannan bai yi ba tace to ana haka hatta arsala ilayya abubakar ba'da zalika bi qadimi shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar tunanin abin ba an tafi wani yaki an samu bayi fursunonin yaki da aka raba manzon Allah sai ya dauki guda ya ba mu sayyidina abubakar annabi sai ya ba mu sayyidina abubakar sai ya abubakar ga wannan bawa ka aika ma asma'u saboda ta samu saukin wahalar da take sha asma'u tace hatta arsala ilayya kawai ina gida sai ga abubakar ya aiko sayyidina abubakar mahaifinta ya aiko masa bi khadimin takfini siyasatal farq wanda mace ne a bisa wannan riwaya din aka aiko mata mace wacce za ta zauna tana mata ayyuka na gida shine sai ta ce ranar da aka aiko min wannan baiwa fa ka annama a atakani kamar da bauta nake sai yanzu ne aka yanta ni wato irin wahalar da ta sha duk matan sahabban manzon Allah babu mace da ta wahala irin Asma'u bintu Abubakar akan zaman aure kuma sannan Allah madaukake ya samu rayuwarsu albarka da gidan gaba dayansa saboda irin yaran da ta haifa da ilimin da aka yada ta dalilin wannan gidan nata wato baya misaltuwa a tarihi na sunna Allah ya kara musu yarda saboda haka abu ne wanda ya faru a zamanin annabi Muhammad kamar yadda ya faru a zamanin annabi Musa alaihi salam annabi Musa alaihi salam ya taras da wasu mata a gefen rijiya suna tsattsare dabbobinsu ba sa barin dabbobinsu iso inda jama'a suke shan ruwa to abu na uku da wannan aya take karantar da mu idan larura ta sa za ka yi magana da mace larura ta sa za ka yi magana da mace maganar da za ka yi ta zama takaitacciya babu alamar fasikanci babu alama ta fasikanci falkalamu yuqaddaru bil haja wa darura don haka za a yi la'akari da gwargwadon bukatarka da magana da su me yasa waɗannan mata suka saurari annabi Musa saboda irin maganar da annabi Musa ya musu babu fasikanci ba kuma alamar mutumin banza ne ma khatubukuma me labarinku kaga da yazo bai tambaye ke ina sunanki da Allah wace unguwa kuke kaga daga nan an san wannan mutumin banza ne ko koda ba mutumin banza bane je bai da mahankali to annabi Musa ya ce me labarinku kaga ba su yake tambaya ba ba yana tambaya game da su kansu matan bane yana tambaya ne game da al'amarin da ya shafe su a wannan gurin so al'amarin da ya shafe su a daidai wannan guri annabi Musa yake tambaya akai ma khatubukuma me labarinku kaga yana tambaya ne game da abin da ya shafe su a wannan gurin wannan yasa suka bashi amsa wallahi in ba dan haka ba ba za su bashi amsa ba saboda ai sauran mutanen ai sun san waɗannan matan kaga kowa ya san da su amma ya kyale su saboda an san mata ne masu tsare mutuncin su don haka fasiki ba zai tinkare su daga raje ba sannan abu na hudu idan larura ta sa mace za ta fita domin ta yi aiki to a hakan ma ba za ta fita ba sai da izinin iyayenta haka nan kurin ba sa fita sai da izinin babansu. Shi yasa farko ma suka ba shi amsa da wannan, wala yajuzul khuruj illa bi iznil abawai. Idan ma akwai larurar za a fita a yi aiki, dole sai da izinin iyaye din. Idan iyayen ba su yarda ba, bai kamata a bar gida din ba. Wannan ya zo cikin bayanin Ibn Qayyim Jauziya a littafin sa Turuqul Hukumiyya. Ya rubuta littafi saboda tsara yadda shari'a take gudana, yadda ake kafa shari'a a ƙasa, yana kama da siyasatu shari'iyya. Littafi ne wanda ya kunshi matakai da kuma tsare-tsare na shugabannin musulmai. Idan mutum yana karanta littafin Turuqul Hukumiyya, to babu shakka in shugaba ne zai gane ya tsare shugabancin da ya dace. Saboda littafai ne da malaman suna so riga sun shirya su, sun rubuta tun zamanin farko. Idan shugaba ya ɗauki littafin ya karanta an gama, ya gane tsarin mulki a sunnar manzon Allah. Ibn Qayyim Jauziya a littafin Turuqul Hukumiyya shafi na 280 ya ce wa yajibu alaihi man'un nisa'i min al-khuruj mutazayyinatin mutajammilatin. Wajibi ne shugaba ya hana mata fita idan ma larurar ta sa mace za ta fita, to fitan da za ta yi kada ta yi kwalliya, kada ta sa turare. Wa man'uhunna min as-siyabi allati yakunna biha kasiyatun 'ariyatun. Idan mace za ta fita saboda larura, kar ta sa tufafi irin na fasikai, tufafi wanda mace ta sa amma tamfar tana tsirara, yana ta kirgawa. Kuma misalai ne wanda yake baka game da fita irin na larura wanda an samu mata sun yi a zamanin ulul azmi, manyan manzannin Allah. Kasiyabil wasi'a war riqaq, kamar a samu tufafi mai fadi, mace ta guji tufafi wanda zai zama rasha-rasha ana ganin jikinta. Wa man'uhunna min hadithir rijali. Sannan kuma kafin ta bar gida sai an hana ta hira da maza. Kaga kenan idan mace za ta tafi aiki a larura, to ya kamata uba ya mata nasiha, ya karantar da ita irin fitan da shari'a ta yadda mace za ta yi idan za ta fita, saboda hali na larura fi turqati, hatta a tafiyar da za ta yi a hanya, tafiyar da mata suke yi. A zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da tsarin sa daban ne a kan hanya din kanta, tafiyar mace daban ne. Wa man'ur rijal min zalika wal fitnatu bihi azima. Yace saboda fitinar da ta shafi mata fitina ce mai girman gaske. Akwai hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali min an-nisa'. Wannan riwaya guda ce cikin riwayoyin hadisin muttafaqun alayh. Manzon Allah ya ce babu fitinar da na bari ga maza, fitinar da ta fi cutarwa a kan mata. Fitinar mace tana da girma, Allah ta mana tsari. Saboda haka dole ne wato sai mun yi hattara. Waɗannan ayoyin duk suna ɗauke da wannan ilimi da muke magana a kai. Sannan abu na biyar, yana karantar da mu musulmi ya zama mai kishi. Musulmi ya zamanto mai kishin addini, mai kishin imani. Me ake nufi? Kaga dai Annabi Musa alaihi salam bai yi aure ba, ba shi da 'ya'ya, amma kishi na tarbiyyar 'ya'ya mata sai ya kama shi. Ya kamata musulmi ya zamanto mai kishi. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake dawowa daga tafiya da shi da sahabbai, sai ga yar matar shi tana tafiya a ƙasa, ta tafi gona kilomita uku a ƙasa, ta ɗebo 'ya'yan dabino a kanta. Wannan tausayi ya kama manzon Allah, ya ce a dakata. Manzon Allah ya tsugunar da raƙumi sai ya ce zo ki hau. Me yasa Annabi Musa da ya taho gari? Ka lura da mutumin da za a ce ya yi tafiya, wanda ana cewa tafiyar ba za ta kasa kwana goma ba, ana tafiya a daji, ba a gaya mana ya ɗauki guziri ba, ya taho gari ga yunwa ga kishi. In ka koma littafin tafsiri za ka ga misalai da ake game da Annabi Musa, abin ma abin ban mamaki. Ana cewa wai in ka kalli tumbin cikinsa ma za ka ga hanjin shi saboda tsabar yunwa. Ka ga wannan ai ba gaskiya ba ne. Annabi Musa alaihi salam ya taho gari, babu shakka yana cikin wahala, domin matafiyi yana cikin wato waɗanda suke shiga fitina. don fi kina yankin azaba ne inji annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi Musa ya iso gari, yana bukatar ruwa, yana bukatar taimako, yana bukatar masauki, yana zuwa da ya ga halin da mata ke ciki sai ya manta damuwar shi. Allah ka sami koyi da su. Annabi Musa ya manta damuwar shi, shi yasa aka ce ya kamata musulmi in yana da imani to kishin imani ya rika kama shi. Idan an samu gaba, ga wata gaba na tausayi, ga wata gaba na taimako, Annabi Musa da ya ga irin wannan dama sai ya manta damuwar shi. Shi ne sai Allah madaukaki ya ce mene a gaba? Fasaka lahuma.
Fasaka lahuma thumma tawalla ila rabbihi faqala rabbi inni ma anzalta ilayya min khairin faqir.
Fasaka lahuma. Allah madaukaki ya ce sai ya shayar musu da ruwa. Iyakar abinda Allah ya faɗa kenan. Wato Annabi Musa ya ga yanayin da waɗannan mata suke ciki ya tausaya, saboda haka sai ya shayar da su, ya taimaka musu. In ji Allah subhanahu wa ta'ala. Babu shakka akwai labari da aka samu, an ce Sayyidina Umar bin al-Khattab, Allah ya ƙara masa yarda. Sayyidina Umar yana daga cikin waɗanda suka bayyana yanda Annabi Musa ya shayar da ruwa ɗin. Amma akwai misalai wanda wasu suke bayarwa a tafsiri. Waɗannan misalai ba gaskiya ba ne. Wa'annan Musa da ya taho, da ya ga halin da waɗannan mata suke ciki, saboda haka sai ya faɗa wannan ribibi na makiyaya, ya dinga bangaje su, sai da aka samu fili, sannan ya kira mata ya ce, ku zo ku shayar da ruwa. Za a yi kaga haka bai yi ba. Abinda ake faɗa ɗin bai dace da annabin Allah ba. Idan za ka tausaya ma wani, ya kuma za ka cutar da wani? Kaga bai dace da annabi Musa ba. Ya zai je ya ringa naushin mutane yana ture su? Irin wannan misali bai kamata a jingina shi ga annabin Allah ba. To amma akwai labarin da aka ce Sayyidina Umar ya faɗa, wato abinda ke faruwa su waɗannan mutanen garin mugaye ne. Babu shakka makiyayan nan ba su da tausayi. Kai da jin labarin ka sani ba mutanen kirki ba ne. Idan suka zo suka gama ban ruwan sai su rufe rijiya. Idan sun rufe rijiyan, su waɗannan yara za su koro dabbobin su. Kasan ita dabba ba ruwanta da sai ka bata ruwa a kwano. Ruwan in ma a ƙasa yake kwance ya ishi dabba. Saboda haka su matan ba su damu ba. Duk da muguntar waɗannan mutane, idan sun rufe rijiya sun tafi, sai su koro dabbobin su ruwan da ke gewayen rijiyan na ƙasa. Dabbobin nasu sai su sha, ya ishe su sai su tafi gida. Dabba dama haka take bukata, ba wai sai ka bata ta yi ta kwankwada, sannan Allah in ta samu wuri, dabba in ta samu wuri ruwa a ƙasa sai ta sha abinta. To wannan shine abin da ke faruwa. To a yanda labarin Sayyidina Umar ya zo, Annabi Musa alaihi salam ba ya bari sai da suka gama abin da za su yi, da suka gama shayar da dabbobin nasu. A maimakon waɗannan ya kyale su dabbobin nasu su sha ruwan bakin rijiya, sai Annabi Musa ya buɗe rijiyan. Ya buɗe rijiyan ya ja musu ruwan, dabbobin suka sha kamar yadda sauran dabbobi suke sha. To yana cewa lamma taqarru'ata daqaw 'ala al-bi'ri sahra. Bayan sun gama shayar da dabbobin su waɗannan makiyaya, sai suka ɗauko suka cicciko wani babban dutse. La ya kalauha illa asharatu rijali, ba mai iya cicciban wannan dutsen sai mutum goma. Suka zo suka rufe bakin rijiya. Annabi Musa yana kallon su, yana da ƙarfi. Faja'a Musa, Annabi Musa yana zuwa sun tafi. Faktala'aha, ya ɗaga da hannu ɗaya. Ba mamaki shi yasa da ya mangaje wani mutum ya faɗi ya mutu. Annabi Musa yana da ƙarfi sosai alaihi salatu wassalam. To da ka Annabi Musa ya daga abin faktalaha aha wastaka zanuban wahidan lam tahtaj ila ghairihi. Annabi Musa yana cicciban wannan dutse ya bude rijiya, guga ɗaya kawai ya ɗebo ya ishi dabbobin su gaba ɗaya. Wannan ya zo ta labarin Sayyidina Umar bin Khattab, Allah ya kara masa yarda. Wannan labari yana iya tabbata, babu shakka bai saba ma yanda wato yanda tsarin ɗabi'a ma take ba, tunda ana samun mutane masu ƙarfi babu shakka, kuma waɗannan mutane suna iya zama mugaye, akwai alama ba mutanen kirki ba ne, don mutumin kirki ba zai bar mace yana ganin tana neman taimako ya watsi da ita ba. Tun mastaka wa kanata iza tasqiya ni min fuhulil hiyazi, asali kafin Annabi Musa ya taimaka musu, su ruwan da yake gefen rijiyan shi ne dabbobinsu suke sha. Lokacin nan da Annabi Musa alaihi salam ya shayar da su, ya shayar ma dabbobinsu ruwa, wala kasada lahu fi zalika ghayru wajhi Allah ta'ala, zaka ce me yasa Annabi Musa yayi haka? Adadin labarin ka sani Annabi Musa bai yi dan abiya shi ba, yayi ne domin Allah saboda tausayi. Falamma taqalahuma, Annabi Musa alaihi salam ya shayar da dabbobin, wa kana zalika waqta shiddati harrin wa khafan nahar, da tsakan rana ne, shi ma alqur'ani ya mana ishara da haka. Lokacin nan duka Annabi Musa bai damu da zafin rana ba, sai da yaga ya shayar da dabbobin waɗannan mata, sannan sai Allah ya ce summa, kaga kenan tausayin Annabi Musa ya rinjayi yunwar da take tare da shi. Tausayin da yake tare da Annabi Musa ya rinjayi yunwar da take tare da shi, sai da ya gama abin da zai yi, Allah ya ce summa tawalla ila dhilli, sannan ya juya ya tafi inuwa. Sa'annan fa Annabi Musa ya nemi inuwa ya tafi inda zai fake daga zafin rana. Faqala, a daidai wannan lokaci sai Annabi Musa ya ce rabbi, ya Allah, inni lima anzalta ilayya min khairin faqirin, ya Allah, abin nan da ka saukar min na arziki, babu shakka arziki daga sama yake, Allah ya faɗa mana wa fis sama'i rizquhu, arziki daga sama yake. Annabi Musa ya ce to ni arzikin da ka saukar min ya Allah ina cikin buƙatarsa, wato lalle ina buƙatar abinci, ina buƙatar abinci. To akwai malaman da suke ganin lokacin da Annabi Musa ya faɗi wannan, yaran waɗannan 'yan mata sun ji maganarsa. Wannan ma ba zai saba ma tsarin alkur'ani ba, Annabi Musa ya taimaka musu. Ka san kuma idan mutum yana cikin damuwa yakan yi tambatu, har ma wani wanda ke kusa yakan ji, wani idan damuwa ta yi mai yawa yakan furta ta. Annabi Musa alaihi salam ya gama shayar da su ruwa ɗin, ya juya zai tafi inuwa, sai yake wannan addu'a, rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, sai yaran nan suka ji abin da yake faɗa. Wannan hikima ce ta Allah, Allah yana iya ɗaukan maganar Annabi Musa ya kai musu. To amma yanzu anan ba ma samun wani darasi. Annabi Musa alaihi salam ya bar Masar, ya yi tafiyar da ta kusan kilo dubu, ka ƙaddara ta daga 800 zuwa sama. Tafiyan nan baya tare da kowa, ba guzuri, yana tahowa gari. To idan kamar a zamanin yanzu ne, ai ina ganin sai ka samu wani babban masallacin juma'a ka miƙe taiko, jama'a na cikin bala'in tafiya, ƙafa ta ma kun ga ta kumbura, don Allah a bani taimako. Me yasa Annabi Musa bai nemi taimako a wajen mutane ba? Me yasa? Kaga wannan ma ilimi ne. Halin da Annabi Musa ya shiga, wallahi ya fi halin da ɗayanmu zai shiga a wannan zamani. Wahalar da Annabi Musa ya fuskanta ta fi duk wahalar da kake tsammani za ta iya samun ka a rayuwa. Saboda haka yasa Abdullah ibn Abbas ya ce hijirar da Annabi Musa ya yi daga Masar ita ce jarabawa na farko ga Annabi Musa, jarabawan da Allah maɗaukaki ya mishi. Akwai hadisin da ya zo cikin Sunan Nasa'i, hadisin Abu Sa'id al-Khudri, manzon Allah ya ce manistagana, duk mutumin da ya nemi wadatuwa a ganahu Allahu azza wa jalla, to Allah zai wadata shi. Wa manista'affa, duk mutumin da ya nemi tsare mutuncinsa a affahu Allahu azza wa jalla, to Allah zai tsare mishi. Wa manistakfa, duk wanda ya nuna Allah ya ishe shi, kafahu Allahu, to Allah zai isar masa. Abubuwa guda uku din nan in ka dubi sharhinsu da malamai suka yi, kamar Ibn Hajar a cikin Fathul Bari mujallal na 11 shafin 304, in a affa ani su'ali, abinda Annabi yake nufi, ka shiga damuwa din amma sai ka kame ka ƙi roƙon kowa kaki roƙon kowa kuma da wani zai tambaye ka wani ana cikin damuwa sai ka ce ban da wata damuwa kuma wallahi kana da damuwa din abinda manzon Allah ya faɗa kenan wannan shine manista affa affahu Allah kana da damuwar kaki roƙon mutum da kuma yaga alamar kana da damuwa ce wani yaya menene ko in shigo ne ce a ni da mu ban da ko ban da wata damuwa saboda me saboda ka yarda da Allah a irin wannan imani shi yake da rauni a yau gaskanta cewa Allah bai manta ka ba Allah ya san wahalar da kake ciki ka gaskanta wannan abu ne mai wahala sai mai karfin imani to kar mu manta Annabi Musa yana cikin ulul azmi mafi girma daga manzannin Allah tabaraka wa ta'ala saboda ka Annabi Musa ba ka auna imaninka da nashi babu shakka Annabi Musa alaihi salam ya riga ya sani Allah tabaraka wa ta'ala yana tare da shi saboda kai sa bai da bukatun neman taimako wajen kowa idan ka yarda da Allah baka damuwa da dan adam wallahi duk mutumin da ya yarda da Allah bai kulawa da wani dan akwai mutumin da ke ganin ai in jama'a ba su taimaka mishi ba zai halaka to kaga wannan bai san Allah ba Allah da ya halicce ka ya manta ka ne bai manta ka ba shi ya halicce ka ya kawo ka duniya akan lokaci da ya tsara ya san duk abin da kake ciki amma shi Allah yana da tsari tsarinsa shine in ka yarda da shi sai ya taimake ka in ka ki yarda da shi sai ya barka da abin da ka yarda da shi to wannan tsarin Allah ne saboda ka tunda baka yarda da Allah ba kai kana ganin mutane ne za su maka sai Allah ya ce to na baka da su shi yasa yake je kai ka nema ana wahala wani ma ya baka ya goranta maka wannan yana cikin bayanin malaman sunna kamar al-Utsaimin شرح رياض الصالحين هنا شوى من يستغني بما عند الله أما في أيدي الناس إذا متن يدو بأرزق إن الله سيقع نا الله يا إفمش نا الله يا إشيش تبايا ما لا أكري دو كيدا تكي هنو متاني دن يعصن متانا ما دقا وجن الله دي. يغنيه الله عز وجل دم متن دي دوانا تو الله دي ودكاش wa amma man yas'alu an-nasa mutumin da ya koma mutane yake roko yana rokon mutane yahtaju lima indahu fa innahu sayabqa qalbuhu fatiran koda suna bashi zuciya za ta tabbata matalauciya wannan zuciya ba za ta taba wadatuwa ba saboda haka zaka ga mutum ya samu dukiyar amma zuciyar bata huta ba yana nan yana ta roko din wal iyazu billah Allah ka tare mu wala yastagni wal gina ginal qalbi saboda ainihin wadata ita ce wadatar zuciya fa idza stagna al insanu bima inda Allah amma fi aidin nas idan mutun ya nuna dukiyar Allah ta fi mishi akan dukiyar mutane agnahu Allah anil nas to Allah zai wadata shi da zaman to bai da ma bukatar dan adam waja'alahu azizan nafsi ba'idan anis su'ali ya wadatu yana jin shi yanda kake da dukiya shi ma haka yake jin yana da dukiya yana ganin baka fi shi ba saboda yana tare da Allah duk wanda ke tare da Allah bai tare da talauci baya tare da talauci dan talauci shine talaucin zuciya idan zuciya ta yarda da Allah to babu talauci fa idza kana al insanu qad manna Allahu alayhi bis sabr fa hadha khairun mimma yu'tahu al insanu babu kyautar da Allah zai ma dan adam kamar hakuri wa awsa'u ma yu'tahu kyauta da tafi kyau tafi falala tafi taimakon dan adam ita ce hakuri wanda Allah madaukake ya ba mutane wato abinda wannan yake karantar da mu Annabi Musa alaihi salam da ya shigo Madina gashi bako yana da damar yayi roko duk wannan baya cikin lissafin shi Annabi Musa alaihi salam ya riga ya san yana tare da Allah saboda haka yana ba da taimako sai ya koma gindin bishiya ya nemi inuwa yana addu'a Allah ina cikin bukatar abin da wato ina cikin bukatar taimakonka ina cikin bukatar taimakonka Annabi Musa ya riga ya sani in banda Allah ba mai yaye mishi ai alqur'ani ya karantar da mu haka a suratu yunus aya ta 107 wa in yamsaska Allahu bidurri ya
wasaka Allahu bidurri fala kashifa lahu illa hu وإن ردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم.
وإن يمسسك الله بضر إذا الله يسامحك إذا وتشوتا فلا كاشف له إلا هو. باب من يأي وننشوتا سيشي wannan alqur'ani ke karantar da mu. Idan Allah ya same ka da wata cuta, babu mai yaye maka wannan cuta sai Allah. Kuma gaskiya ne, muna gani a ƙasa. Wa in yuridka bi khairin, idan Allah ya yi nufin alkhairi gare ka, fala radda li fadlihi, babu wanda isa ya tunkuɗe wannan falala ta Allah ya hana ka isowa gare ka. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Allah yana samun wanda ya nufi cikin bayinsa. Ya ba da ni'imarsa ga bayi, wanda Allah ya nufi sai ya ba shi ni'ima, kuma Allah mai yawan gafara ne, Allah mai yawan jin kai ne. Kaga wannan ya tabbatar mana, in banda Allah babu mai yaye damuwar bawa. Alƙur'ani ya tabbatar mana da wannan. Sannan a suratul Fatir, a farkon sura, Allah maɗaukaki ya ce, ma yaftahi Allahu lin-nasi.
وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو الغفور الرحيم.
ما يفتح الله للناس من رحمة دو ترحمة دا الله يبود يتغى متعني. إذن الله يبود وترحمة إذن أكتش رحمة إن يباك لافيا يباك أزجي يباك ملكي وندو رحمة إذن كدو ترحمة دا الله يباه متعني. Idan Allah ya baka mulki, fala mumsika laha, wallahi ba wanda ya isa ya riƙe. In ka ga baka samu ba, Allah ne bai bayar ba. Duk wata rahama, shi yasa ya kawo ta da nukura, min rahmatin, ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin.
Wama yumsik fala mursila lahu min ba'di.
Aka ne, wa ma yun fit, idan aka samu wata rahama wanda Allah maɗaukaki ya riƙe, wato abin nufi ba ka da lafiya, ka yi ta jinya, tafi asibitin na aje can a dawo, kaga kenan Allah ya riƙe rahamarsa, bai baka ba. Ba ka da lafiya, kana neman sauƙi, amma sauƙin ya gagara. Allah ya ce fala mursila lahu min ba'dihi, kar ka dauka idan Allah ya hana ka lafiya akwai wanda zai baka. Ba wanda ya isa, babu wanda ya isa ya sake rahamar Allah idan Allah ya rike ka. Wa huwal azizul hakim, Allah shine magwayi wanda ya gagari kowa. Zaka ga mutum da dukiya ya mallaki kudi ya fi biliyan 100, amma abinda zai baka mamaki idan Allah ya kama idonsa daya, wannan kudin ba zai saya mar ba, sai dai a gama zagayawa duniya a dawo, a yi haƙuri, a nemi gilashi a sa. Idan Allah ya karbi idon, kudi bai saya. To haka Allah ya ce, saboda haka idan Allah ya riƙe, ba wanda ya isa ya kama, babu shi. Alhakimu, sannan Allah mai hikima ne. Allah baya mugunta, duk abin da ka ga yayi ma bawa jarabawa ce. Kamar musulmi, idan Allah ya karbi idonka, rahama ce. Idan Allah ya karbi idonka, kowane ɗaya in ka yi haƙuri gidan aljanna ne. Sannan rashin lafiya ga musulmi kafara ne. So kaga akwai hikima, shi Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da ya tsara a rayuwa akwai hikima. So Annabi Musa alaihi salam ya sani. Sannan idan muka dubi labarin Annabi Musa ɗin nan, za mu fahimci Annabi Musa alaihi salam ya san darajar addu'a. Wannan lokaci fa duka Allah bai bashi manzanci ba, amma yana da ilimi kamar yadda muka karanta. Allah ya riga ya sanar da shi ilimin annabawan da suka gabace shi, kamar su Annabi Ibrahim, kamar su Annabi Isa, Annabi Isma'il, Annabi Yaqub, Annabi Yusuf, su ne iyayen Annabi Musa alaihi salam. Annabi Musa ya riga ya san labarinsu. Kaga Annabi Musa ya san darajar addu'a kenan. Saboda haka yasa Annabi Musa bai mai da hankali ga roƙo ba, ya mai da hankalinsa ga addu’a. So in ka lura, Annabi Musa alaihi salam da ya taho, ba ma addu’ar ya fara ba. Me ya dalili? saboda ita kanta tafiya bi mujarradi taqtabi ijabatar du'ai shi musulmi da zaran ya kama tafiya daga wannan lokaci Allah ya bude mar kofar ijaba da zaran ya kama tafiya wato da zaran kana cikin tafiya to kana da wata dama wanda in ka roki Allah subhanahu wataala Allah zai karba maka aqrabu ila ijabati du'a almusafir duk mutumin da ya kama tafiya to yana kusa da amsa yana kusa da ijaba li'annahu mabinna usul inkisari nafsi bi tul alghurba saboda ka bar gida ba wani abin da ka fi damuwa da shi kamar Allah subhanahu wataala domin haka an samu hadisai da dama daga annabi Muhammad wadanda suke nuna cewa addu'ar matafiyi Allah yana karbanta an samu hadisin Abu Huraira wannan hadisin ya taho da lafuzza daban-daban kuma duka lafuzzan sa din suna da fa'ida lafazi na farko annabi sallallahu alaihi wasallam yace salatu da'awatin mustajabatin addu'o'i guda uku ana karban su to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace da'awatu sa'imi addu'ar mai azumi wa da'awatu musafir addu'ar matafi da'awatu mazlum addu'ar wanda aka cuce shi kaga annabi ya faɗi mutum uku yace addu'o'i guda uku dinnan mustajabatun Allah yana karban su kuma wannan hadisin ya inganta yana sahihul jami'i sahih hadisi na 330 to akwai riwayar da ta zo as-sa'imu hina yuftiru addu'ar mai azumi a lokacin buɗe baki kaga wancan lafazi da'awatu sa'imi addu'ar mai azumi sannan lafazi na biyu addu'ar mai azumi a lokacin da yake buɗe baki wanda yana sahihu tirmidhi hadisi na 2526 sannan akwai lafazi na uku yana al-musnad manzon Allah yace was-sa'imu hatta yuftira addu'ar mai azumi har sai yayi buɗe baki to anan kaga lafuzza din sun zo daban-daban wancan lafazi na farko addu'ar mai azumi idan aka ce addu'ar mai azumi a yanzu haka masallacin nan da yake mafi yawa duk muna azumi da ka roki Allah kawai Allah zai karba saboda akwai azumi a bakin ka wato abinda annabi yake nufi matukar akwai azumi a bakin ka ka roki Allah kawai baka bukatar sai kana sallah baka bukatar sai kai alwala la ka bude bakin ka kawai Allah ka bani in dai kana azumi an gama wannan shine lafazi na farko lafazi na biyu fa annabi ya ayyana lokacin addu'an shine yace hina yuftiru a lokacin al-iftar lokacin bude baki lafazi na uku fa as-sa'imu hatta yuftira addu'ar mai azumi har sai yayi bude baki kaga wannan yana nuna kafin kai bude baki ne misali lokacin da ka dauki dabino zaka ci ko zaka sha ruwa kafin kai shine hatta yuftira in aka ce da'awatu sa'imu hatta yuftira kaga kai azumi an baka damar kai addu'a kana da azumi amma da ka bude baki shikenan lokacin ya wuce a ɗaya lafazin fa akwai hadisin da yazo inna lis-sa'imi inda fitrihi da'awatu la turaddu mai azumi a daidai buɗe baki yana da damar addu'a ba za a ki karba ba wannan lafazin shine yake da rauni yana irwa'ul dalil hadisin 921 wannan sai ya nuna cewa indal iftar a lokacin da za a ci abincin kai indal iftar to wannan shi yasa zaka ga idan ka buɗe littafin fiqhu shin wani lokaci ne mai azumi ya kamata yayi addu'a zaka ga fahimtar malamai daban-daban saboda lafuzzan da aka samu daga hadisin manzon Allah lafuzzan sun zo daban-daban tsarin su ya zo daban-daban wannan shi yasa zaka ji wani ya ce kayi addu'an in dai akwai azumi a bakinka kuma gaskiya ne wannan riwaya ta inganta duk mai azumi a koda yaushe bukata ta taso ya roki Allah kawai kar ya jira sai lokacin buɗe baki dan wannan lafazin ya inganta daga manzon Allah shi yasa littafin lajnatu da'ima mujallal 9 shafi na 30 malamai suka ce wa du'a'u yakunu qabla al-iftar wa ba'dahu domin in ka dubi lafuzzan hadisan manzon Allah wani lafazi yana gwada kai addu'a lokacin da kake da azumi wani lokaci yana lafazin yana nuna kai addu'a kafin kai bude baki wani lafazin yana nuna kai addu'a a lokacin da kake cin abincin bude baki wani lafazin yana nuna kai addu'a bayan ka gama bude baki so waɗannan lafuzza kuma mafi yawan su sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka kana da damar kai addu'a kafin bude baki da kuma bayan bude baki saboda kalmar inda kalmar da tazo ta inda innal lisaimi inda fitrihi kalmar inda tashmalul halatay kalmar inda ta hada mutumin da yayi azumi kafin bude baki da wanda yayi addu'a kafin bude baki da wanda yake addu'a a lokacin bude baki da wanda yake addu'a bayan bude baki duka lafuzan sun tabbata amma annabi ya hada waɗannan ahadisi guda manzo Allah yake addu'ar mai azumi addu'ar matafiyi addu'ar wanda aka cuce shi lafazi na biyu fa hadisin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yake salatu da'awatin mustajabatun addu'o'i guda uku ana amsan su sai annabi yake la shakka fihinna babu shakka inji manzo Allah babu shakka addu'a uku Allah yana karba sai manzo Allah yake da'awatul mazlum addu'ar wanda aka cuce shi ودعوة المسافر الدعاء المتفي ودعوة الوالد على ولده دع الدعاء المهي في أكن أنسى وأن حديثنا إن قتلنا صحيح الترمذي حديثنا دبودة لترى دبير دم شي مهي في ياسامو لفظة قد أكد قبائك من ظن الله واتو إدم مهي فينك ييمك الدعاء مركو manzon Allah yace Allah zai karba shine ma'anan da'awatul walidi ala waladi idan babanka yayi maka addu'a mara kyau babu shakka addu'an nan zaka karba wannan ya tabbata daga bakin manzon Allah saboda sai ta addu'ar iyaye tana da hadari matukar ba addu'a ce ta kwarei ba mahaifinka ya fada ma addu'a mara kyau abu ne mai hadari Allah yana karba lafazi na farko kenan sannan sunan ibn majah حديث أبو هريرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتي ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن نما النبي يتي أدوى يمتن أكو الله ينا كربا باب شك ثم ذا الله يتي دعوة المظلوم أدوى أروند أكتوتا دعوة المسافر أدوى المتفي ثم ذا الله يتي دعوة الوالد لولده كذا يتابع دوانشان على ولده riwaya ta imam ibn al-imam ibn majah annabi sallallahu alaihi wasallam yace li waladihi riwaya ta imam tirmidhi manzo Allah yace ala waladihi so idan mahaifi yayi madansa addu'ar alkhairi Allah zai karba idan mahaifi yayi madansa addu'a ta sharri Allah zai karba wannan riwaya ta inganta ita ma tana silsilatu sahiha hadisina 59 sannan lafazi na uku manzo Allah yace da'awatu sala salatu da'awati mustajabatu la shakka fihinna sai annabi ya fara da da'awatul walidi sai yayi shiru a wannan lafazi kaga kenan a wancan lafazi na farko da'awatul walidi ala waladihi lafazi na biyu fa da'awatul walidi li waladihi lafazi na uku fa da'awatul walidi sai annabi ya shiru da'awatul walidi kowace addu'a ta mahaifi Allah yana karba sannan sai manzo Allah yake wa da'watul musafir addu'ar matafiyi da'watul mazlum addu'ar wanda aka cuta so kenan idan mutun yana halin tafiya ya roki Allah Allah zai karba kaga annabi Musa yana cikin wani hali wanda baya buƙatar taimakon mutun taimakon Allah ne tun daga wata dama ta ijaba wanda wannan labari na annabi Musa yana karantar da mu ladabi matafiyi ya fi dogara da Allah akan mutane shine abin da Annabi Musa yake karantar da mu sannan akwai abu na biyu wanda Annabi Musa yake karantar da mu shine at-tawassulu ila Allah bi zikril haji idan za ka roki Allah ka kira halin da kake ciki sannan kuma Annabi Musa ya karantar da mu idan mutun ya shiga wani yanayi yana son ya samu taimakon Allah to ya kamata ya fara bada taimako ga wani mai rauni ya bada taimako ga wani mai rauni shine al-musara'a bil khairati abinda annabi Musa ya aikata kenan al-musara'a bil khairati, kai gaggauta aikin alkhairi. Idan kana son ka samu taimakon Allah, kana son Allah ya karbi addu'anka, to ka gabatar da alkhairi. Abinda annabi Musa ya fara kenan. Kaga annabi Musa duk da cewar ya zo gari yana gajiye, yana da yunwa, bai fara neman abinci ko abin sha ba, me ya fara? Ya bada taimako ga wasu bayin Allah. To wannan halin annabawa ne. Shi yasa Allah ya bamu labarin annabi Zakariya a suratul anbiya aya ta 89, yace wa Zakariya izna da rabbuhu Zakariya, annabi Zakariya alayhi salam izna da rabbuhu, annabi Zakariya ya roki Allah, rabbi la tazarni fardan. Annabi Zakariya bai haihu ba, saboda haka yake roƙon Allah, Allah kar ka banne in mutu makadaici ba ni da ɗa. Wa anta khairul warithin, kai ne mafi alkhairin masu gado. Allah ka bani haihuwa, ina son haihuwa. Yana ta roƙon Allah. To Allah ya karɓa mishi, amma akwai dalili, sai ya gaya mana. فاستجبنا له سيمك أمسى مسى ووهبنا له يحيى مكمر كوتنطا تما الله يباد سونا الله دكان سيباد سونا سبب ذلك شيء أنب زكريا بيما يارو سونا با الله دكان سيباش تاية كمك سونا تا يحيى وأصلحنا له زوجه مكجارة مسى ما تزا yanda za ta iya ɗaukan ciki. Wannan duk aikin Allah ne. Idan Allah yana son ka samu ɗa, abu ne mai sauƙi. Zai shirya yanda al'amura za su haɗu, shikenan sai ka ga ka samu haihuwa. Don haka babu wanda za ka nema in kana neman taimako wajensa in ba Allah ba. Me yasa Allah ya karɓa mu annabi Zakariya? Ya ba mu amsa. Innahum kanu yusari'una fil khairati. Ka ji amsa. Annabi Zakariya da matarsa sun kasance suna gaggawa na aikin alkhairi. Don Allah ka misalta irin abin da Annabi Musa ya yi. Annabi Musa ya shigo gari ga yunwa, ga kishi, ga gajiya, sai ga mata na neman taimako. Gab! Annabi Musa ya yunkura ya ba su taimakon nan kafin nan ya dawo tunani ya zai samu abinci. Kaga kenan da Allah Maɗaukaki ya ce innahum kanu yusari'una fil khairati, innahum dinnan ba wai annabi Zakariya da matarsa kade bane, annabawa ne gaba ɗayan su. Annabawan Allah sun kasance suna gaggawa ta wajen aikin alkhairi. Wa yad'una na ragaban wa rahaban, kuma idan sun roke mu suna cike da kwaɗayin su samu, suna cike da tsoron al'amarin mu. Wa kanu lana tashi'ina, sun kasance masu tawali'u gare mu. Annabi Musa alayhi salam ya karantar da mu wannan. So idan kana da wata bukata a wurin Allah, me ya kamata ka fara? Ka fara gaggauta gabatar da aikin alkhairi. Abinda Annabi Musa ya aikata kenan yana shigowa Madiyana. To sannan abu na uku, Annabi Musa alaihi salam da ya tashi addu'a sai ya bayyana halin da yake ciki. Wannan ma wani ladabi ne na addu'a wanda Alkur'ani yake karantar da mu. Wato Allah Maɗaukaki yana son ka maraidaice idan za ka roke shi. Allah yana son ka nuna kai ba kowa bane, kana da tsananin buƙatar taimako, ka nuna rauninka da gazawarka, ka nuna kana da rauni, kana da gazawa, ka gaya ma Allah sai Allah ya baka. To amma idan ka zo za ka yi ma Allah gori, ba za ka samu ba. Allah ka bani lafiya, Allah ka bani kuɗi, Allah amma abinda baka ban ba, aka ga kana goranta ma Allah. Waɗannan da ya baka bai ishe ka ba, sai kai ma Allah godiya. To Annabi Musa alaihi salam ya gaya ma Allah, ya roƙi Allah da tawassuli da halin da ya shiga, yake gwada ma Allah shi ba kowa bane. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqirun. Ya Allah, abinda kai ne dama ka bani ba ni nake da shi ba, wato abincin ma da nake da shi kai ka bani, wanda ma ka bani ina dada bukata, in ji annabi Musa, wanda ka bani ina dada bukata, kaga ka nuna ma Allah wancan da ka samun dama ba dabaraka bace. Lima anzalta ilayya, dama kai ka saukar min min khairin faqirun, ina da bukata. In ka dubi labarin annabi Zakariya wanda yazo a suratu Maryam, zaka ga shi ma haka yayi addu'a a suratu Maryam a farkon sura. Kala yake cewa rabbi inni wa hana al'azmu minni wannan shi ake cewa at-tawassulu ila Allah bi dhikril hali, kai tawassuli ga Allah ta bayyana halin da kake ciki, kai tawassuli ga Allah ta bayyana halin da kake ciki, saboda wannan yana daga cikin abubuwan da Allah madaukaki yake so. Tsarin annabawa ne gaba ɗayan su. Annabi Musa ya kai tawassuli da halin da yake ciki ga Allah. In ka dubi annabi Zakariya da ya tashi zai roƙi Allah, sai ya roƙi Allah ta bayanin halin da yake ciki. Inni wa hana al'azmu minni, ya Allah ka ga dai ƙasusuwan nawa yanzu duk sun yi rauni, tsufa ta kama ni sosai, washta'ala ra'su shayban, kan nawa ko ina furfura ne. Kaga yana nuna ma Allah kenan ya kusa mutuwa. Annabi Zakariya, ya Allah ƙashina ya yi rauni, furfura ta mamaye ni, ba ni daɗa. Walam akun bi du'aika rabbi shaqiya, ne ko ba ta babbai bane game da addu'arka. Duk tsawon shekarun nan da nayi baka bani haihuwa ba, ban yanke tsammanin zaka min arziki ba. Annabi Zakariya, yanzu kaga mutum ya dan shekara 10-12 da mata 1-2 babu da, sai fara karaya. La, karka karaya, karka karaya, ko ni na ga mace da ta haihu tana shekara 50, sai da suka kai shekara 50 ta samu ciki, sai ake cewa wannan kai ƙarya ne dai, wancan kuma mu za a yi wa ƙarya a unguwa, wayan sako ko ana kulle ana ɗaurawa don dai a nuna wa mutane an yi juna, ana nan sai ga shi ta haihu. So Allah yana da iko ya baka haihuwa ba tare da la'akarin yawan shekaru ba. Shi ne annabi Zakariya yake ce ma Allah, walam akun bi du'aika rabbi shaqiya, ni ba taɓaɓɓe ba ne game da addu'arka. Duk tsawon shekarun nan ina roƙonka ta bani da, kuma ban karaya ba, ban karaya ba, ban cire tsammani ba, ban fidda tsammanin zaka bani haihuwa ba. Kaga ya nuna ya roƙi Allah ya yi bayanin halin da yake ciki. To haka kuma in ka dubi annabi Ayyuba alaihi salam, shi ma annabi Ayyuba ya bayyana ma Allah halin da yake ciki a suratul anbiya aya ta 83. Wa ayyuba iznada na'am, yace wa ayyub, kuma annabi ayyuba alaihi salam iznada rabbahu, a lokacin da annabi ayyuba ya kira Allah mahaliccinsa, duk fa Allah ne yake ba mu labarin waɗannan annabawa a cikin alqur'ani ga yanda suka yi addu'a. So Allah yana son idan zaka roƙe shi ka gaya mar halin da kake ciki. Allah ya sani, babu shakka Allah ya sani, amma gaya ma Allah yana nuna ka damu, yana nuna ka damu. Saboda haka sai ya ce anni masaniya turu, ya Allah cuta ta same ni. Allah bai sani bane, Allah ya sani, amma kaga annabi ayyuba yace ya Allah cuta ta same ni, wa anta arhamur rahimin, kuma duk wani mai jin kai to bai kai ka ba, kai ne mafi jin kan masu jin kai, in ma akwai mai tausayi kafi kowa. To kaga kenan yana gaya ma Allah ya samu cuta, yana tabbatar da rahamar Allah. Shine sai Allah yace fastajabna lahu Allah madaukaki yace fastajabna lahu, sai muka amsa masa. Kaga Allah ya amsa ma annabi Ayyub alaihi salam, fa kashafna ma bihi min durrin, muka yaye masa cutar da take tare da shi. bayan mun cika yaya cutan ma Allah ya kara mai kuma ai saboda annabi ayyuba ya ce wa anta arhamur rahimina Allah kai ne mafi jin kan masu jin kai to sai Allah ya gwada mu ya fi kowa jin kai sai fasta jabna da kuwa kashafna ma bihi min durrin da farko an yaya cutan na biyu ba wa atainahu ahlahu muka bashi iyalansa iyalansa duk suka dawo wa mislahum ma'ahum aka ƙara ninkamar ni'imar da yake da ita a da rahmatan min indina Allah yake saboda wannan rahama daga wajenmu kaga kalmar da ya faɗa wa anta arhamur rahimin sai ta jawo rahamar Allah rahmatan min indina mai Allah yake wa zikra lil abidin tunatarwa ga masu bautan Allah kashi kaga tunatarwa ne gare mu ana tunatar da kai abinda Allah ya yi ma annabi ayyuba wannan tunatarwa ce gare ka duk wani mai bautan Allah so Allah subhanahu wataala yana son idan za ka roke shi ka koka halin da kake ciki ka san akwai mutumin da shi wai saboda tsabar tauhidi in ya kamu da rashin lafiya ko addu'a ma baya yi wani ka roki Allah ya ce to ba Allah ne ya sa min ciwon ba ai ya sani to za ka mutu kuwa ai ya kamata ka ringa roƙon Allah kai ta roƙon Allah Allah ya sani shi ya sa ma cuta amma kuma ka roke shi waɗannan annabawa abinda suka karantar da mu kenan shi yasa Allah ya ce wa zikra lil abidin tunatarwa ce ga masu bautan Allah annabi Musa alaihi salam da ya taho Madiyana da farko ya sani a matsayinsa na matafiyi Allah zai karba mishi na biyu idan ya gabatar da aikin alkhairi ya yi shimfiɗan ijaba saboda haka sai ya fara gaggauta taimako ga wasu bayin Allah na uku ya roƙi Allah wannan addu'ar ma da ya yi ita kanta addu'ar akwai ladabi a cikinta sannan akwai karantarwa idan za ka roƙi Allah ka bayyana halin da kake ciki da ya tashi roƙon Allah sai ce ya Allah inni lima anzalta ilayya min khairin ya Allah alkhairin da ka saukar min faqirun ni mabukaci ne me yake karantar da kai ai babu shakka ba abinda annabi Musa yake bukata a lokacin nan kamar abinci ko kamar ya samu abinci ya samu ruwa amma annabi Musa annabin Allah ne yana daga cikin manyan annabawan Allah saboda haka mai ilimi ne annabi Musa sai ya ga bare ya roki Allah kalmar da za ta ɗauke bukatu masu yawa bai ce Allah ka ban tuwo ba ko haka yake bai ce Allah ka ban tuwo ba ba mamaki kana isa inuwa ya ce Allah ina bukatar girki ruwa ka annabi Musa ba haka yake ba inni lima anzalta ilayya min khairin annabi Musa mai roka alkhairi kalmar alkhairi tana da fadi kaga wata hikima ta annabawa saboda haka in zaka roki Allah ka daina roƙon Allah abokadan ka ringa addu'a mai fadi abinda annabi yake karantar da mu kenan ka rika roƙon Allah abu mai fadi kar ka roki Allah ka takaita buƙatar ka akan abu daya idan ka takaita to babu shakka jahilci ne ka fadada addu'ar ka saboda ba abinda ya gagari Allah kalmar alkhairi ta zo da fassara har guda 7 a cikin alqur'ani saboda haka yasa wato in ka dauki addu'ar ma da annabi Musa yayi addu'a ce da take gwada addu'ar masani domin in ka dubi alqur'ani abinda malaman suke cewa kalman alkhairi na daya ta zo da ma'anar abinci saboda haka idan anan annabi Musa yake ya Allah ina roƙonka game da alkhairi sai Allah ya bashi abinci ya dace babu shakka kalman alkhairi tana daukan ma'anar abinci kuma anan in ka dubi tafsirin da malamai suka yi ma'anan alkhairi da ya zo cikin addu'ar annabi Musa abinci ne don babban abin da annabi Musa yake nema kenan amma ba shi kadai bane na biyu kalman alkhairi a qur'ani ta zo da ma'anar dukiya so idan annabi Musa ya ce ya Allah alkhairin da ka saukar min ina da bukata yana nufin dukiya ta ina za mu samu hujjar cewa kalman alkhairi dukiya ne akwai misalin sa a suratul baqara aya ta 180 kutiba alaikum idha hadara ita wannan aya annabi Musa Allah tabaraka wataala ya fassara kalma ta alkhairi da dukiya kuce ba alaikum idza hadara ahadakum almaut in taraka khairan Allah madaukaki ya wajabta wasiya wasiya wajiba ce akan wa akan mai dukiya in taraka khairan in dai zaka bar dukiya to kaga kalma ta alkhairu ta zo da ma'anan almalu inda zaka dubi tafsiri ta al-imam al-qurtubi al-imam al-qurtubi yace almalu min ghairi khilafin duk malamai sun ce ma'anan alkhairi anan dukiya ce dukiya ce kuma akwai wata ayar ma da take nuna ma'anan alkhairi yana daukan dukiya misali suratul a'raf aya ta 188 walau kuntu a'lamu al-ghaib ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير منذ أن لا يشي دادينا سن غيبي دانا تارا مكينا دوكيا أما كلمة دوكيا دين سيأككاو الخير أنا باب شكا كلمة المال تنزوى دمعنا الخير وانا يقام فسر عبد الله بن عباس سيدنا علي malamai da yawa daga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ka in ka dubi kasan nan wa innahu la hubbil khairi la shadid li hubbil khairi li hubbil mali al khairu al malu dan haka al khairu yakan zo da ma'anan al malu akwai misalan sa da yawa a cikin alqur'ani na biyu yakan zo da ma'anar al quwwa kuzari karfi idan annabi Musa ya ce Allah ina bukatan al khairi ne yana daukan ma'anan Allah ka bani kuzari ka karfafa ma rayuwata don akwai misalai kamar misali a suratul dukhan aya ta 37 Allah madaukake yake tambaya ahum khairu Allah madaukake yake ahum khairun shin mutanen maka sun fi karfi kaga sai yayi amfani da khairun a matsayin karfi ahum khairun am qaumu tubba mutanen maka suka fi karfi ko mutanen tubba walladina min qablihim Allah yake ahlaknahum duk karfin wadancan mun halaka su haba mutanen maka mun halaka na farko bare ku shine Allah yake innahum kanu mujrimin idan aka ce ahum khairun wato Allah yana cewa ahum aqwa ahum ashaddu ahum akthar min qaumi tubba to kaga kenan kalma ta alkhairi tana zuwa da ma'anan kuzari annabi Musa yana roƙon Allah ya bashi ƙarfi domin idan aka samu mutum ya irin wannan tafiya ƙarfinsa ya ƙare amma duk da haka annabi Musa yake roƙon Allah ya samu ƙari sannan na hudu kalma alkhairi tana daukan ma'anan nishadi nishadi shine Allah ya ba mu annabi Musa wato walwala yanda zai ji dadin rayuwarsa wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu misali aya ta 73 ta suratul anbiya game da annabi Ibrahim da zuriyarsa waj'alnahum a'immatan yahduna bi amrina Allah madaukaki ya bada labarin annabi Ibrahim da zuriyarsa a suratul anbiya aya ta 73 waj'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa ay auhayna ilayhim fi ila al khayrati wa tu aikin ibada bin nishati ba kowa yake ibada cikin nishadi ba sai zababbu wadanda Allah ya zaba Allah ka samu ci wato misali zaka ga wani sallar ma yana tsaki yake yinta da kyar zai tashi yayin sallah wani azumin nan Allah yake ya wuce wannan azumin na Ramadan yanzu ba abin da ya dame shi irin shi amma wasu fa Allah ya sa musu nishadi a ibada wallahi akwai mutumin da zai kwana yana sallah kuma bai ishe shi ba akwai mutumin da duk sati sai yayi azumin litinin da alhamis saboda haka zuwa Ramadan ba komai bane. Ana gama Ramadan zaka ga washe gari ranar sallah ɗaya ba zai azumi ba, amma washe gari zai tayi da sittu shawwali. Yana gamawa yana tunanin a bada wata damar sai a ƙara. To ba kowa yake da nishadi na ibada ba sai waɗanda Allah ya zaba. To Annabi Musa yana roƙon Allah a daidai wannan gaba, Allah ka bani nishadi duk da wahalar da na fuskanta ka sa min nishadin ibada. Saboda ma'anar alkhairi ta ɗauki wannan. Sannan na shida hukunul hala na biyar, wato shine mutum ya samu kyakkyawan hali. Annabi Musa yana roƙon Allah alkhairi, kalmar alkhairi tana nufin kyakkyawan hali, shine hukunul hala, wanda ya zo cikin labarin Annabi Shu'aib a suratu Hud aya ta 84, inni arakum bi khairin, inda yake ba da labari
wa ila madina aqalum shu'aiba ala qawmi abdullah ma lakum min ilahin ghayru wa la taraw qul mithla wal mizan inni arakum bi khairin wa inni aqadu alaykum adaba yawmin muhit.
Wato Annabi Shu'aib alayhi salam yana yi wa mutanansa wa'azi, ƴan kasuwa ne, yana hana su wasu abubuwan da Allah ya haramta, shine sai ya ce musu inni arakum bi khairin, ina ganin za ku samu kyakkyawan hali idan kun bi umarnina. Alkhairu anan husnul hala, domin duk ɗan kasuwa da ya zamanto bai cutar mutane a harkarsa, to babu shakka Allah zai inganta rayuwarsa, zai inganta rayuwarsa, zai samu kyakkyawan hali. Annabi Musa yana roƙon Allah wannan kyakkyawan halin. Kaga kenan ni'imar Allah ba ta karewa, da'iman mutum yayi ta roƙon Allah ya samu ƙari a kai. Na shida shine at-taqdir, ka samu fifiko a sama da kowa. Idan ka roƙi Allah alkhairi, kalma ta alkhairi tana ɗaukar ma'anar wanda ya fi kowa. Wannan za mu iya gane shi a suratul bayyina, innal ladina amanu wa amilu salihati to so, kaga idan aka ce khairul bariya ana nufin afdalul khalqi ajma'i, waɗanda suka yi imani suka yi ayyukan ƙwarai waɗannan su ne mafi falala. Idan aka ce ulaika hum khairu, hum khairu hum afdal al bariya, waɗanda suka yi imani suka yi aikin ƙwarai su ne mafi falala a duka halittun dan adam, halittu na ɗan adam. Saboda haka Annabi Musa yana roƙon Allah ya sa shi a cikin mafi falala na mutane. Na ƙarshe fassaran alkhairi wato shine samun ilimi na shari'a. Allah ya kira shari'ar musulunci da cewa alkhairi ne, wanda ya zo a suratul baqara ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitab ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. كافرين أهل الكتاب باسا سنسجي الله يسوكد الشريعة ga Annabi Muhammad ba sa so, sai Allah ya kira shari'a da suna alkhairi. Annabi Musa yana roƙon Allah ya bashi alkhairi, ya bashi shari'a. So kaga kalmar da Annabi Musa yayi amfani da ita nan ma kalma ce ta ilimi. Annabi Musa sai yayi amfani da kalma mai faɗin ma'ana, Allah ka bani wannan, ka bani wannan, ka bani wannan, sai ka zabo wata kalma wanda za ta ɗauke su duka. Saboda haka yasa yake cewa inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi baynana wa bayna ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.